بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 15 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 21 ga watan March, shekarar miladiya 2019. Wannan shine darasi na uku cikin jerengiyar kusursuwan karatun littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية نا الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيغافة تامش وانا لتافي أنا كرنت الدموني تفرك مسلنشي قمدا فكهنا شو قبنشي دابن لدي يارا الأمر جاوروري دكما waɗanda ake shugabanta wato muke da talakawa. Allah ubangiji ya samu dace. Dan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, muna tattauna wasu ƴan takaitattun matsaloli a cikin muqaddima kafin mu shiga cikin asalin littafin. Mun yi tattaunawa akan abubuwa mabambanta. Abin da ya rage mana shine magana akan tsarin yadda ake samar da shugaba a musulunci, ma'ana ta'yinul hukam fil islam. Sai kuma batu akan tabi'atu sulta, wani irin nauyi ne ke kan shugabanci, wa ma yukrahu min al-hirsi ala al-imara, da bayani akan yadda musulunci ya kyamatar da kwaɗayin shugabanci. Sai kuma batu akan bainar dimokrafiya wa shari'a, bambanci da ke tsakanin tsarin shugabanci na musulunci a takaice da kuma tsarin shugabanci na dimokrafiya, da kuma bayani akan daurul ulama fi siyasa, matsayin malamai game da shugabanci. Waɗannan su ne abin da suka rage mana a cikin jerengiyar wannan ƴan takaitaccen muqaddima da muke. Sai kuma abin da muka jinkirta wanda zai zama na ƙarshe insha Allah shine wato tarihi takaitacce na shi marubucin littafin Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara batu akan ta'ayyinul hukam fil islam, tsarin ayyana shugabanni a musulunci. Babu shakka al'amarin shugabanci ba wai a musulunci ba kadai, a dukkanin al'umma dan adam al'amari ne na dole. Dan adam baya iya rayuwa a inda babu shugabanci, dole tsari ne na rayuwa. Dan haka Allah subhanahu wataala dan adam na farko da ya halitta ya ba shi aikin shugabanci, shine Adam alayhi salam, da Allah yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya wanda zai maye gurbi na a duniya. Kaga ba aikin da aka daura mishi na farko ba wa'azi ba tukun na jagoranci. Zamu iya ganin muhimmancin ayyana shugaba ta fuskar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa alaihi salatu wassalam ba a yi jana'izarsa ba, ba a yi jana'izar ma'aiki ba sai da aka zaɓi shugaba. Ba a jira a ce bari a je a yi wankan gawa, a yi mata likafani, a yi sallah, a rufe ta ba, sai da aka ayyana wane ne shugaba. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan ne zuwa ga muhimmancin al'amarin hanyar rigayi, wato fitarta gawar manzon Allah mai tsarki sallallahu alaihi wasallam. Haka kalli zamanin Yusuf alaihi salam, wanda aka samu rikirkicewa tattalin arziki, an shiga cikin yunwa da fatara. Amma duk da haka Yusuf alayhi salatu wassalam yana da ilimi da gogewan abin da za a yi na kawo gyara din. Amma bai fara kawo gyaran ba sai da aka aina shugaba, sai da aka zaɓe shi shugaba tukunna, sannan ya fara wannan gudanarwa. Wannan duk suna nuni zuwa ga muhimmancin shugabanci. Sannan aikin shugabanci aiki ne mai wahala da tsanani, wanda akwai ayyuka da dama a ƙasan shi. Akwai alƙalanci, akwai limancin salloli da shugabancin addini, ba da fatawa, shugabancin rundunar yaƙin musulunci. Duk wani abu in ba shugaba ya ga buƙatuwar ya sanya wani ya mishi ba, duka aikinsa ne. Don haka abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Da kamar yadda muka ji a hadisin da muka ambata a baya wanda Imam Bukhari ya fitar cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya, a zamanin banu Isra'ila annabawa su suke jagoranci. To da Allah ne yake nada shugabanni da kansa, annabawa kenan, su ta'ayyunun ne ilahi, Allah ne yake nada su. Kuma da Allah ya nada annabi Adam inni ja'ilun fil ardi khalifa, kuma da Allah ya nada annabawa irin su Dawud da danshi Sulaiman. Fadan Allah misali ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa tattabi'u hawa wa yudillaka an sabilillah. Kaga Allah da kanshi yace ma annabi Dawuda mun sanya ka zama halifa a bayan kasa, muna maka umarni ka hukunci da adalci. Haka Sulaimanu da Allah yake cewa wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr. Kaga shi ma ya gaji baban shi annabi Dawuda dori akan gadan annabta da yi, kuma ya gaji wannan shugabancin dan shi da ma har addu'a yake yana cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah ka bani shugabancin da annabi Sulaiman wanda ba wanda zai iya shi bayana. Kisa Allah ya bashi wasu tsare-tsare, wani girma da daukaka wanda bai ba wani ba. Wani Sulaiman riha buduha sharu warawahu sharu wa alanna lahu aynal qitr. In ya hawo iska yake hawa, maimakon a hau doki shi iska yake hawa. Wa asalna lahu aynal qitr, idan ya hau iska tafiyar da take yi, tafiyar da ake a wata guda, shi zai yi ta ne a cikin hantsi guda kamar da kuka jirgi yana yi. Sannan kuma wa asalna lahu aynal qitr, asalin karfe wanda sai an dafa shi a wuta sannan ake mulki shi, shi kuma inda ka san ana juya gari haka yake juya shi. Sannan Allah ya mallaka mishi aljanu da mutane. Wa husayl Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr, da aljanu da mutane da tsuntsaye duka a cikin rundunar shi. Wannan an jera su a haka ne gurgurdan zafin karfin aljin sannan al ins sannan at tayr, wannan duka a cikin rundunar shi. Amunna da kuma ya sha'u min tamathila wa maharib wa tamathila wa jifani wa qudurin rasiyat, tukwane ma ka ce da suke qudurin rasiyat, tukunya da kasan girman bene haka suke tukunya, ba wai irin wannan labawan da yake cewa aljini ne suke mishi wallahi. In yana son wani abu yanzu ya fitu zai tafiya ya dauko mishi, ana a cikin bi qabla an ta koyi makane ka yace ma wannan ya yi dace. Ana cika bi qabla an yata idan ka tsarfuka, da ya gani kuma bai alfari bai ce hadha min fadli rabbi li yabluwa li ashkuru am akfur. To shi sa annabi alayhi salatu wassalam kuma da Bukhari ya rawaito da wani ifriti yazo zai wa annabi rashin mutunci, manzo Allah ya kama shi shaki shi har sai da yace sai da ji harshen shi ya zaro, hannun shi yana taba hannuna. Dana so in kama shi zo in daure shi a masallaci, mutanen garin Madina yara da manya su gan shi, yara su ujuju da shi. Sai ce sai tana addu'a dan uwana Sulaimana, ya ce Allah ya bashi mulkin da ba zai ba kowa ba, dan kada Allah manzo Allah ya karya mishi wannan alaka daga wasu. Shi sai ya hakura dan Nabi Sulaimana kaga yayi mulki iyaka mulki saboda haiba da ya mutu ba a san ya mutu ba wanda yake ya kallon shi haka ido da ido. Falamma kadina alaihim mauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi dabbatul ardi a kullu min sa'ata, sai da kwagirin shi ya fadi sana'a gane ya mutu, yayi kwanaki da mutuwa bakin sana'a gane ya mutu. Annabin Allah kenan Sulaiman alaihi salam ga hikima da kwarewa wajen iya yanke hukunci. To kaga almuhim shine waɗannan duka shugabanni ne kuma Allah ne ya nada su saboda annabawa ne. Ya zo a cikin riwaya da yake ana magana akan ingancin ta a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi zabi, ya zaba in ma an yakuna malikan rasula ko malikan nabiyya aw yakuna abdan nabiyya fastashara jibrila fa ashara ilayhi an tawaba li rabbika. Aka ba manzo Allah zabi sallallahu alaihi wasallam, kana san kai ma ka zama annabi sarki ko annabi bawan Allah salaka, sai ya shawarci abokin shi Jibrilu, me kake gani, wanne ya kamata in zaba? sai ce kai wa Allah ubangijinka tawali ka kankan da kai fakhtara an yakuna abdan nabiyya sai zabi ya zama bawan Allah annabi to daga nan shi ne aka ce yi daina kishingida zai ci abinci baya kishingida irin nasarakuna baya sa su tunu irin nasarakuna ba shi da mai gadin kofa PA ko wani abin nan ADC wanda ya tare shi har Bukhari ba da yayi cewa manzo Allah ba yi da bawwa ya zama talaka irin kowa ya shiga cikin talakawa duk abin da ake a yi shi ba shi da convoy ba shi da abin nan cabinet ba shi da kaban duk wani abu da ake na shugabanni ba yi shi shi sa ma yaga wata mata tana kuka a makabarta ya yi mata magana bata ma gane shi aka ce bata ma san shi ba ɗaya daga cikin mutanen garin Madina bata ma san Annabi ba sallallahu alaihi wasallam in an zo sai an tambaya a ce ayyukum muhammadu dan bai sa wata strategy bambanta da mutane bai zama akan wani tudu babu wasu a tsaye akan shi bodyguard da suke buzurai duka babu to sai zama abdan nabiyya almuhim shine kaga shi ma an bashi zabin sarauta inda yana so amma yace baya so dan haka su annabawa Allah ne da kansa yake nada su a shugabanci to da annabawa suka kare duk wanda zai zauna a muqamin shugabanci ya sani yana wakiltar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna girman aiki sawa'un liman ne kai ko mai wa'azi ko ciyaman ko dan majalisa ko alƙali ko muhuti duk abin da za a baka da zama shugabanci ne in dai akwai wasu mutane a ƙasanka masu karɓar umarni kai kake gudanar da su kai ke cewa ayi ko a bari to kana wakiltar Annabi ne a wannan aikin da haka sai ka san aikin da kake ka dai san ko gwamna ya tura ka wakilci gwamna ma yayi girma ko ciyaman ya tura ka wakilci ka je sai ka yi taka tsantsan abinda da zaka faɗa sai ka tabbatar haka yake so a faɗa irin shigar da zaka yi ma zaka alamta waye kake wakilta domin ka ji a kujerar shi zaka zauna duk abinda ka faɗa za a ce ne shugaba ko gwamna ya ce zai yi kaza sai a ce ta bakin wane da wakilci shi da haka ya kamata malamai su san wannan limamai musamman masu hudubar juma'a masu wa'azi masu bada fatawa masu karantarwa alƙalai sun fi kowa shiga ta su ma alƙali wanda ke cewa ai wani bulala a kai wani gidan yari a kwace matar wani a kwace kuɗin wani ya fi kowa shiga ta su irin wannan to balantana kuma shugaba na jika gaba ɗaya wanda duk waɗannan da suke ƙasa duk abin da suka yi yana da alhaki a kai in sun yi daidai yana da lada in sun yi kuskure yana da alhaki domin duka a aikin shi ne suke ragewa ina fata mun gano wannan da ke jama'a Allah shi kyauta to dan haka jama'a wannan shine al'amarin shi wannan shugabanci game da muka ambata al-Imam al-Marwadi Mawardi shine yake fadan wannan magana a cikin al-Ahkamus Sultaniya yake cewa ita mawdu'atun ce shugabanci al-imara mawdu'atun li khilafati an-nubuwati wa hirasati ad-dini wa siyasati ad-dunya dama an saka ta ne dan wakilcin annabta da gudanar da al'amarin addinin mutane da rayuwarsu shi ko ibnul juwayni a cikin riyasul umam yake ta'arifin shugabanci yana cewa hiya ri'asatun tamma wa zi'amatun amma tata'allaqu bil khasati wal amma wa muhimmati ad-dini wad dunya mutadamminatan hifzal huza wa ri'ayatir ra'iyya wa iqamati ad-da'wa bil hujjati was-sayfi وكف الحنث والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وايفاؤها على المستحقين وتي شيني غدانر da jama'a shugabanci na gaba daya gudanar da jama'a talakawan su da masu kudin su manyan su da yaran su kula da al'amuran addini da rayuwa da kare iyakokin kasa da kula da talakawa da tsaida hujja ta hanyar gaskiya ko kuma ta hanyar takobi da hana azzalimai daga yin zalunci da kwata haƙƙin wanda aka zalunta a mai musu yace da kuma yin bawa kowa abin da ya cancanta a cikin tafashi mai suna riyatul umma wanda ita ce ar-ri'asal amma ita kuma al-khasa shine duk wani wakilci da aka ba minista ne kai shugaban wata hukuma ne shugaban wani wasu jama'a ne shugaban wani bangare ne sakatare ne na wata hukuma duk wani abu da aka baka wanda kake wakiltar asalin shugaba shi kuma shine wannan al-imara al-khassa wanda zai zama kana wakiltar shi akan wannan abu. To akwai hanyoyi daban-daban wanda suka zo a musulunci waɗanda suke ba da dama mutum ya zama shugaba. Farko dai duk wanda ba annabi bane ba a samun nasi akan shugabancinsa, ba a samu nasi karara akan shugabancin wani a bisa magana mafi inganci sayyidina Abubakar shawara ce da kuma nuni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali da yan Shi'a suke tutiya duk babu wani nasi akai, duk maganganu ne kawai wanda suke ba haka asalin suke jujjuya zance ne da san zuciya, Allah ka kare mu. Amma ana iya samun bai'a daga ahlul hilli wal aqd, wato manyan gari masu fada a ji, dattawa masu hankali, king makers, su ce wane shi ya fi cancantan ya zama shugaba. To da irin haka sayyidina Abubakar ya zama shugaba na al'ummar musulmai, kamar yadda aka sani a tarihance bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu manya daga cikin mutanen Madina suka haɗu suna shawara. Daga baya sai sayyidina Abubakar da Umar da Abu Ubaida suka zo, shawara ta juya aka ce sayyidina Abubakar shi ne halifa. Duk mutanen da suke wurin suka yi da shugabanci shi in banda Sa'ad da Ubada shi kadai ne bai yi ba. Daga baya shi kuma abubuwan da suke zo suka faru mun karanta su a baya radiyallahu anhu ajma'in. Haka sayyidina Usman da irin haka aka zabe shi, sayyidina Umar da kanshi nada irin wannan kwamitin na ahlul hilli wal aqd din, yace bayan rasuwata ku ayyana daya daga cikin ku a matsayin halifa. Shawara ta kama akan sayyidina Usman suka ayyana shi. Wannan shi hanya ta farko kenan, al bai'a min ahlul hilli wal aqd. Ana samu kuma ba bangare na biyu kuma at-ta'yin min qibal al-khalifa aw al-amir ar-rahil, shine al-istikhla ko wilayatul ahd, shugaban da ke raye yace to bayana wane ne, wane shine shugaban ku bayana tun yana raye a yau wannan mu baya ko kuma a jira bayan sa, irin yadda sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da zai rasu yace musu ku je ku zabi shugaba a cikin ku. Bai da lafiya aka je aka yi ta shawara aka yi ta shawara aka dawo aka ce ba za mu iya zaben shugaba kana raye ba, a ce ga shugabanni guda ne. Yace to in ba za ku iya zabe ba ni bari in zaben muku, idan na cika ku yi wa Umar mu baya. Haka ya faɗa musu karara yace idan na cika wato Allah ya ɗauki rayuwata ku yi wa Umar mu baya, kuma haka ya tabbata aka yi wa Umar mu baya. Daga baya wannan sunna ta al-istikhla kamar da shi sayyidina Umar din yake faɗa yace idan na ayyana wani to nayi abinda na gaba na yi Abubakar, idan ban ayyana ba to kuma nayi abinda wani na gaba na yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai dan wannan sune hanyoyi mafiya dacewa wajen ayyana shugabanni, ko dai da shawara na ahlul hilli wal aqd wa amruhum shura bainahum kenan, ko wa shawuru fil amr, ko kuma shi shugaban ya zabi wanda ya dace bisa cancanta. Duk da yake daga baya da al'amarin shugabanci ya tsawo rayuwa ta tsawo to an yi abuse an lalata wannan mabda'i na wilayatul ahd, sai zama kawai sarakuna suna sanya ƴaƴansu ne. Shine kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi sahihi cewa awwalu rajulin yubaddilu dini rajulun min bani umayya, farkon mutumin zai juya mana addini na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ne a cikin bani umayya. Sheikhul Albani Muhammad Nasir bin rahmatullahi alaihi da ya inganta wannan hadisi a cikin as-sahiha, kuma yake cewa wannan abun ana ganin malamai suna ganin canza addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar zaben shugabanni shine abinda bani umayya suka yi tunda kai shi kanshi Muawiya radiyallahu anhu. Muawiya ya ayyana ɗansa a matsayin shugaba duk da akwai wanda suka fi cancanta, amma duk da shi ya bada uzurin cewa kar a yi saɓani kar a yi fitina kar a koma gidan jiya game da kashe-kashe, amma dai malamai suna ganin abin da ya yi yana da gaskin abin da ba haka ya kamata ba wallahu a'lam. To daga baya kuma Banu Umayya suka mai da wannan kawai al'ada, a lokaci guda ma sai mutum ya ayyana ƴaƴan shi ya ce ɗana wane da wane da wane mutum hudu su ne shugabanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, su kuma su zo su yi ta rigima, idan wane ya hau shi kuma sai ya cire ƴaƴan shi ya sa ɗan shi. Haka suka dinga yi a yi ta rigima iri daban-daban an yi ba ƙanƙani ba, babansu ya sa wa da ƙani ƴaƴansa, to wa idan ya hau shi kuma sai ya cire ƙanin shi shi ma sai ya sa ɗan shi, ko mun gane
saboda da bai fada bai haka ake ti to wannan daga baya an yi addu'a din sa ya zama ba shi da wani tasiri hanya ta uku ita ce kuma albay al'amma ai zabe na gaba ɗaya dukkan mutane su yarda da shugabancin mutum kamar dai faru sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu zaman sayyidina ali shugabancin shi ya zo ta tabarza ƴan tawaye sun zo sun yi ta'annuki a cikin madina har sun kashe halifan musulunci kuma suna zara takobi suna barazana wa mutane daka da wasu manya suka zo suka ce sayyidina ali to kai ne fa yanzu babu wanda ya canza sai kai sai ce a ni ba zan karba ba sai in duk mutane da waɗannan masu makaman da sauran masu hankali sun yarda daga sai da aka tara gaba ɗaya al'ummar musulmi a garin madina aka nuna shi cewa kun yarda ali ya zama halifa suka yarda sannan ya karba to wannan shine albay'atul amma to wannan ya fi kama da abin da yake na zabi irin zabi da yake zo na gaugau na kowane wawaye ya fi kura domin su ma a lokacin wawaye su suke cewa a lokacin makamai suke zarewa suna ma mutane a shari'a a cikin madina idan haka shi ma mutum zama shugaba da haka ana karba dole al'umma su yarda da shi hanya ta hudu da musulunci ya yarda da ita duk da ba ya goyi bayan ayyuka bane shine juyin mulki ana zama shugaba da juyin mulki wato wani yazo da karfin tsiya ya kwaba shugaban da ke ciki ko ya kashe shi ma a zubar da jini shi kuma ya ce ya zama shugaba irin yadda aka dinga yi a shekarun baya a kasashenmu na Afirka a waye gari kawai an kashe wani shugaba wasu sojoji sun hau su ma bayan lokaci kankani wasu na cikin su kara su cira musu jin mulki ko ta bare ko a samu nasara wannan shi ma hanya ce ta zama shugaba kuma mutum ya zama da haka dole haka za a kura da shi kuma ya faru a tarihin musulunci da yawa da haka Abu Ya'la a cikin littafin shi Akamu Sultaniya ya kawo shi a cikin ƙa'idar ta zama shugaba idan muka kalla misali Marwan ibn al-Hakam wani mutum ne wanda yake irin mutan da zaka ce sun hada khalatu amalan salihan wa akhar sayya Allah ya gafarta mai gab yake da zama sahabi ba Ibn Hajar ma yana cewa yuqalu inna lahu ru'ya ya ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa to in ma ya tabbata ya ga manzon Allah kar ka damu da dukkan su kai za a digo da yazo a tarjumar sa ya faɗi mun garu a kawo wanda sai yake cewa yayi kaza ya tsira yayi kaza ya tsira yace shi ya harbuwa na ma ya tsira sai yace lalujiya kada Allah ya sa ya ci gaba da tsira ma'ana kada Allah ya sa ya tsira a lahira irin wannan abu ne dai kuma ya da hadisi a cikin Bukhari shi za a kawo mu Bukhari uzuri me yasa ya fitar da riwayar sa aka ce Bukhari ya fitar da riwayar sa ne na ɗaliban shi da suka ji karatu a gun shi kafin shiga wannan fitina domin fitina daga baya shi ke duka shugabancin da ya wata tare ya rasu a shekara ta 65 bayan hijira makamin ya dauka ya dinga kashe mutane sai da zama shugaba ya je ya yaki da hakunul fihri wanda shine gwamnan kasar Sham ya kashe shi yayi kashe ya zama shugaba da zai rasu kuma ya sa ƴaƴan shi guda biyu irin wannan mulkin ahli da Abdul Malik ibn Marwan da Abdul Aziz ibn Marwan baban Umar dan Abdul Aziz to shi baban Umar din da ya sarauta ba ya mutu shi Abdul Malik ne ya hauye abin da ya shi ma to kaga irin wannan abin da Marwan yayi juyin mulki yayi ta rigima babu irin ka je kan tarihi sai ya baka haushi wannan lokaci shi zaka ga wasu ƴan bid'a ba sa iya controlling zukatun su har da suka kai masana tsine malamai ne su Ibn Hajar irin su Bukhari wai dan me suka mushi wannan mu'amala fil jumla dai mutumin kirki ne kuma tabi'i ya daga cikin kibarut tabi'i amma shi ya dawo sayyidina Usman da dama daga cikin rigimin da suka fara da shi sannan kuma ya doye wannan shugabanci Allah ya gafarta mai haka nan ga al-musawwida kuma adraka mal musawwida wasu ƴan tawaye ne masu bakakken kaya wanda su ne ƴan tawaye da suka karya gwamnatin Banu Umayya suka mata juyin mulki sun taso daga ƙasar Khurasana karkashin jagorancin babban komanda su shine Abu Muslim al-Khawlani al-Khurasani ne wannan babban komanda da shi da mataimakan shi irin su Qahtaba irin su Abu Salamah al-Khallal da ire-iren su waɗanda suka taru runduna ce ta sojoji masu ba'as masu ɗacin hali suka dinga kisa a tsakiyar abin nan wato abin nan farkon ƙarni na biyu daga kamar shekara ta 125 har zuwa 132 aka yi ta wannan rigingimu da suka shiga ƙasar Dimashqa an ce sun kashe mutane sama da 50,000 a cikin awa uku haka labarin cikin kamar awa uku suka dinga yanka mutane ba wai mutane masu rai ba hatta da cikin kabari ba su kare su makabartar Banu Umayya sai da suka dinga kwakule kaburbura har suka samu wanda daga cikin sarakunan shine wancan Shamu da Abdul Malik gawar shi bata lalace ba suka kona gawar suka dinga hawa suna tattaka ragowar ragowar kasusuwan ma sai da suka ninnika su kamar gari waɗannan musawwida masu baƙaƙen tutoci da baƙaƙen kaya da baƙin aiki kuma duk wani hadisi da zuwa kansu bai tabbata ba cewa za a yi wasu masoya Ahlul Baiti za su kullo daga gabas tutar su baka duka ƙarya ne bai tabbata suka yi wannan juyin mulki suka yi abin da za su yi wanda su ma daga baya juyin mulkin ya ci wasu daga cikin su kamar shi Kahaba ba kamar Abu Salamah al-Khallal kamar shi babban komandan nasu Abu Muslim al-Khurasani sai da Abu Ja'far al-Mansur ya kashe shi waɗanda aka yi yaƙin dan su suka da su da aka zubar da jini ba dan gangane ba daga nan aka tada daula ta Banu al-Abbas wanda ita ma ta fuskanci rigingimu da yawa a ƙarƙashin ta na juyin mulki daga cikin shahararren tarihin da ta fuskanta akwai tawayen Muhammad da Ibrahim ibn al-Hasan ƴaƴan Hasan dan Ali wanda suka tada ƙaya bayan su ma za da yake cewa wakada an ya tamallaka sun kusa su cimma nasara amma daga baya aka kama su da su da dangin su da ƴaƴan su da jikokin su da sarakan su aka je aka dinga zuba su a cikin gidajen yari wanda za a gina a saka mutum yadda ka san obin na bire da aka za saka ka ba kofa ba wuri wasu sun shekara 7 10 a ciki basu mutu abinci ma sai dai a miƙa maka kawai akwai lokacin da aka ce ba sa gane dare ko rana ba sa gane lokacin sallah sai dai da hanyar tilawa da suke za su auna idan mun yi sallah asuba daga nan zuwa azhar to zan iya yin izu biyar to sanna ne sai tashi sallah azhar ba rana ba dare ba wata ba sa gane yaushe ne ramadana yaushe ne sallah haka aka dinga saka su akwai wanda suka fada rijiya aka toshe su da rijiya aka zuba mata kasa aka toshe su duk wannan akan mulki aka dinga shi sai shine ma'anar cewa innakum satahrisuna ala al-imara daga cikin bala'in da ke ciki shine zubar da jinin za a dinga yi ba aka saba aka fara shi aka zo aka yi rigima ta tsakanin Ma'amun da Aminu wanda ƴaƴan Halifa ne Ma'amun da Amin ibn ar-Rashid ya ce wani shine Halifa Aminu kai ne babba kai ne Halifa bayan ka Ma'amun amma Ma'amun ya zama maka gwamna a bangaren Khurasan daga baya shi Aminu yayi kokarin ya cire kanin shi ya sa dan shi irin wannan kokarin bai kai ga nasara ba kanin nashi ta mai da kai baya kuma ya kashe shi ya zama shine Halifa to an yi wannan ma shi ma ta kwaranye da haka za ka yi ta bin tarihi ka ta gano sun ka ɗauki daulatul mamalik ta ƙasar Misra da Sham ita ma haka aka dinga wannan zubar da jinin da irin wannan makircin har aka kai ga uba ya kashe ɗa ɗa ya kashe uba mata ta kashe miji mata ta kashe miji da saboda sarauta miji ya kashe matarsa ko shi Marwan ibn al-Hakam a tarihinsa an ce matar shi ta danne shi da kuruwa yanzu matar shi haka yake bada labari haka al-amiru aibak wanda sarki ne cikin mamalik shi ma ana tuhumar matar shi shajaratul dur ita ta kashe shi ga sunan dai ire-iren waɗannan da yawa ga tsallaka andalus haka al-mu'tadid ibnu abbad ya kashe dan shi isma'il ya yanka shi akan sarauta haka abin nan wannan abdurrahman ad-dakhil sai da ya kashe kusan kowa da ke kusa da shi ya waye garibe da wani na kusa da jini ya kashe shi akan sarauta kawai Allah shi kyautu haka in ka kalli a daular Usmaniya wanda ita ce khilafa ta musulunci ta nan kusa wanda ta wanzu har zuwa 1921 tun daga kan kamar a cikin karni na 15 na miladiya cikin 1450 har zuwa 1921 nan kusa sai da kamar shekara 100 baya kenan ko sai da wannan takadarin nan Ataturk Kamal Mustafa Kamal Ataturk shine turan suke amfani da shi a kare halifanci na ƙarshe a musulunci wannan daula kai ta mata fuskanci ire-iren wannan zubar da jinin da jiri mulki akwai halifa shahararre a cikin halifan su da jikan tarihi sa littafin abin nan Muhammad Sallabi Dr. Sallabi wanda yayi akan daulatul Usmaniya abin nan az-zuhur wal inhiyar ma'alim az-zuhur wa asbab al-inhiyar kitabi yake mujalladi guda akwai sarkin su Salim as-sultan as-Salim ibnu Bayyazid al-Sari wannan babban sarki nasu wanda ya rasu a shekara ta 1521 shi ma kamar shekara 1500 kenan da sosai 1500 ba wannan sarkin kaga na farko da yake kunna ya ma baban shi jiyu mulki baban shi Bayyazid al-Sari ya mai jiyu mulki tawar sojoji duka sojojin sai da shi yasa suna goyen bayan shi ana ce musu al-junudul inkishariya suka shigo har fada a garin Anadolu suka aka kama baban aka sauke shi daga kujera aka rada dan shi na cike shi ba aka tafi da baban aka je aka boye shi a irin da yake masarakuna idan an cire shi aka yi shi exile daga baya ma suka bi shi exile din suka je suka yi poisoning din sa wallahu alam ana zargin ko shi yasa aka mishi poisoning ko kuma wata mata daga cikin matan shi wanda ake ce mata Kulbahar Khatun to wannan sarkin bayan da ya hau sai zama akwai ɗan uwan shi wanda ba sai da wannan shugabanci ba akwai As-Sultan Ahmad wanda shine wali Ahad shi ya girma wannan akwai As-Sultan Qarqus akwai wasu komandoji da suke goyen bayan sa akwai wani babban minista shine Mustafa Kamal Basha wanda suka hada kai a din nan duk suka yi alliance da Daulat Safawiyya ta kasar Iran kenan wanda suka fa asalin shi yake a kasar Iran a zamanin Shah Suleiman din nan Suleiman Shah babban sarki na Safawiyya suka hada kai to duk wadannan sai da ya gaba su gaba dai sai da ya kashe su daya bayan daya in banda Suleiman Shah shine suka dinga gogayya da juna ba su iya cin nasara akan juna ba amma haka yabu wancan abin nan Qarqut har inda yake shugabanci ya je ya kashe shi ya kashe Ahmad da ƴaƴan shi wajen su biyar da zuriyar su da kowa sai da ya kawar da duk wani wanda yake ji a ransa ya cancanta ya shugabancin nan sai da ya kashe shi kuma in ya kashe su zai sa a musu jana'iza ta musamman cewa ƴaƴan sarakuna ne bai kamata a wulakanta su ba jana'iza ta musamman akwai kuma in akwai makabata ta musamman da ake rufe shi duk wannan shi ne juyin mulki da aka dinga yi to an kawo gangaro na Najeriya ma an ta yi juyin mulki ko da shugaba su irin su sun yi musu Sadauna juyin mulki ko sun kashe Sadauna abin nan ba irin su ba mai sunan su su kuma inda ku Kaduna ko su ne su irin su ne kam su ne ko me kan kada da ake cewa sun yi musu Sadauna juyin mulki su ma su mutala sun yi musu su mutala ma an zo su Obasanjo su yi musu juyin mulki su Obasanjo su ma aka ƙara kulla musu ta kullalliya wannan da sauka yayi ko ya mika mulki sai Najeriya wala yake ba da wallahi aka zo dai nan kusa aka yi tayi su baban gida su wane ne su abata da aka kai dai haka Allah ya ji wanda suka mutu a cikin shi a cikin jin mulki yake safa da rana lokacin ba wuya ka da an juya wani an jima ka da ta ci an juya wani duk muna yara aka ce wannan abu wani ma ba ya fito ba to a dai aka zo aka samu wannan demokradiya kuma to dan haka in shugaba ya zo da karfin tsiya ya yi kisa ya kwace ya zama shugaba dole aka za a kura da shi shi ma ya zama shugaba a yi tirafi da shi a matsayin shugaba al'amarin shi kuma na ga Allah jinin da ya zubar can ta matse mishi kaga a takaice muna da hanyoyi hudu kenan na zaben shugabanni shine al-bai'a li ahli al-hilli wal aqdi al-istikhlaf ko wilayatu al-ahdi sai kuma al-bai'a min qibali ash-shura ko sorry al-bai'atu al-amma sai kuma al-inqilab ko al-inqilab wato juyin mulki da karfin tsiya kenan a kwaci Allah shi kyauta jama'a wannan shine bayani takaitacce game da yadda ake samun shugaba a musulunci kaga duka babu irin na demokradiya din nan wanda za a ce sai an yi takara sai an yi campaign sai an yi wani wallahu ta'ala abu na gaba kamar yadda yake cikin lissafin mangan da muke yi shine batu akan tabi'atu sulta wa ma yukrahu min al-hirs ala al-imara wato nauyin da ke kan shugaba da kuma abinda zai biyo baya na bayani akan abinda ake kyama na kwaɗayin shugabanci in Allah ya sa mun je daidai wajen magana akan kyamar kwaɗayin shugabanci za mu yi karatu kankani kwarai daga cikin Fathul Bari tare da Sahih Bukhari idan kana da Fathul Bari can juz'i na 13 Kitabul Ahkam littafin da ke magana akan hukunce-hukunce Bukhari ya yi babi akan wannan babu ma yukrahu min al-hirs ala al-imara bayani akan abinda ake kyama na kwaɗayin shugabanci babu kwaya ɗaya ko biyu a wajen ko uku da bayani akan babu man ya man shaqa ala nas bayani akan hukunci wanda ya shugabanci ya madantawa mutane wani irin mugun alƙawari manzo Allah ya mushi wanda zai kunta tattalin arziki ya tsoratar da mutane ya firgita su ya sa su a cikin tashin hankali ya sa su a cikin damuwa ya hukunci wannan shugabanci wannan jama'a kamar yadda yake cikin sunan jafa islahur ra'i war ra'iya muna wa kan mutukunnan mu talakawa wa azire kafin shugabanni daka duk abin da aka faɗa ka fara sashi a kanka na farko tukunnan kai shugaba ne akalla ga gidanka iyalanka ko kuma kai shugaban wata makaranta ne ko shugaban wata kungiya ko shugaban reshen kungiyar dalibai ko ko shugaban reshen Nigerian Bar Association branch din garin misali ko kana da wani shugabanci na wani committee na abokai kai koda driver ne kai da kake tuka mota din ka tuka mota kada jama'a za ka yi sauri ga yakan shugaban su daga cikin muhimmancin shugabanci da zamu zo mu magana akai Ibn Taymiyyah bai magana akan shi shine cewa a musulunci ba a yadda ku biyu ko uku za ku tafiya ko ku tafi haka ba dole ku sa wani ya zama shine shugaba wanda ya danga cewa ayi ko a bari koda ba ayyana ba akwai wanda automatically an san wannan shine shugaban mu shine malamin mu ko shine jagoran mu ko shi za mu raka ko shine ya biya mana kudin mota ko motar shine ko tafiyar dama tashi ce akwai dai wani karina da zai ba ku cewa eh wannan shine shugaban mu kuma za ku ga cewa ba za ku ce ayi abu ba sai kun shawarce shi alaga ta malam me ya kamata inan ana ran sallah wurin kai dade ana ran mu ci abinci din da yace a tsaya nan da tsaya to wannan shine shugaban ku to koda wannan shugabancin kai sai ba an tambaye ka akai shi sai an tambaye ka akai shi kai koda na gidanka ne sai an tsaya da kai a lahira ana tambayanka a ce to uwar gida ta zo kai bayani ya ga gudanar da ita amarya ta zo babban danka babban yarka jikokin gidanka almazirai masu kwana a gidan mai gadi duk suna cikin jama'a iya waɗannan aka ce da aka bayani akan su gaban Allah ya rafe sai azumin alisa fa sallar su azumin su tarbiyyar su karatun su abincin su adalci tsakankanin su komai da shafi sai alisa fa da wanda aka yi kana nan da wanda aka yi baka nan dira kashin shugabancin ka kaga shi za ba karamin bala'i bane zama shi sai yana daga cikin wauta a nada mutum shugaba kuma a tafi ana mishi murna ana mishi murna kamar a ce ne an sa mutum gidan yari kuma kuje kuna mishi murna ai kamata yayi sai in ya fito ne za a bai murna wanda ya fadi shi kamata a murna jaba a daidai lokaci a je a mishi murna wanda ya ci kuma sai ran da ya sauka za a mishi murna in ya sauka lafiya amma sai dai a tuni addu'a Allah ya raba lafiya wannan shi ne abin da ya kamata a yi mishi za mu ga mutum daga malamai a cikin fatuwar barika dai karanta kafin a zo za ka ji suna irin wannan magana cewa na daga cikin wauta mutum ya sa kai shi a cikin harkar da ya san ba zai iya ba ta shugabanci ko kuma ya dauka alherin da yake samu a ciki wani alheri ne mai dorewa Allah ya tsare mu idan muka kalli ta wannan bangaren a kafin mu kai ga bayani akan hadarin da ke cikin shugabanci mu sani cewa shugabanci ya da falala akwai alkhairin da ke cikin shi wanda yayi shi kuma da alkhairin zai samu alkhairi alal misali bayan kasancewar mun ji hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi bai dan Umar wanda ke cikin Bukhari da Muslim kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-imam ra'in al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha kowa ra'in ne ra'in ra'in to baya ga wannan da ke bayani akan wato aikin girman aikin idan ka dauki hadisin misali Abdullah dan Abu dan As wanda shi ma Bukhari abinnan Muslim ya fitar da shi manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabir min nuri an yaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wuldu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muqsitina lalle masu adalci indallahi ala manabir min nuri a wurin Allah ranar alkiyama za a kafa musu minbarori na haske an yaminir rahman suna daga damar Allah ubangiji za a kafa musu ta karaga ta musamman a filin alkiyama karagar ta haske ce wanda duk ya gansu alamar cewa wasu manyan mutane ne yadda ake yin high table misali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wakilta yadayhi yaminu amma fa shi hannun Allah duka da mai su waye waɗannan mutanen sai ya ce alladhina ya'diluna fi hukmihi su ne waɗanda duk hukuncin za su yi adalci idan aka ba su shugabanci duk abin da su dauki adalci ma'ana za a an baka shugaba za ka nada mataimaka to ka nada da adalci haka sai na Abubakar ya gaya ma Yazid dan Muawiya yana cikin Bukhari shi ma da ya bashi gwamna a kasar Sham yace ina tausaya maka kar ka je ka dinga rada yan uwanka ko su ne shugabanni da abokanka family and friend da yake yace dan kai ka shiga wuri ka bada mukami da adalci sannan kai raba dukiya kasa arzikin kasa da adalci to haka kai ma karamin shugaba ma'ana an baka maki din waye to ka raba maki da adalci kar ka ce a waɗannan namu ne duk sunan da ka gani Muhammad Ahmadu kawai ka samu shi yaji don da ka gani Juliana ka soke mata wannan ba adalci bane kuma mafi yawa ka muke zalunci ne wannan kowa ka bashi abin da yake kai ne returning officer na zabe go to kai da adalci collection officer wane ne sunan shi exam officer kowa yake kai kai da adalci kaga karawa kowa ka rage mishi ko mun gane kai da adalci ka raba da adalci kai ne jagora mai raba aikin shara shugaban yan shara ko ko shugaban yan mai sunan su masu tara mutane a hanya din nan Castelia to ka raba mukami da adalci wa ahlihim to kuma a cikin gidanka hukunci tsakanin yaya hukunci tsakanin iyalai hukunci tsakanin matanka tsakanin kannanka da yayyinka da kowa da ke kasarka wa ma wullu da duk wani mukami da aka ba su na adalci sune suke da wannan falalar ranar alkiyama Allah ka samu a ciki akwai hadisin Aisha radiyallahu anha wanda shi Muslim ya fitar da shi da manzo Allah sai sai yake cewa man waliya shay'an min amri ummati farafaq bihim farfuq bi Allahumma man waliya shay'an min amri ummati farafaq bihim Allahumma farfuq bi wa man waliya shay'an min amri ummati fashaq alayhi fashuq Allahumma alayhi yace ya Allah wanda duk ya rike wani shugabanci na al'ummata sai ya tausaya musu ya Allah ka tausaya mushi manzo Allah ne wannan addu'a yace wanda duk ya rike wani shugabanci na al'ummata sai ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bangaren farko yana nuna falala na wanda ya adalci wanda ya tausaya ya rangwanta ya kawo musu saukin rayuwa ya tausaya matalakawan cikin su da mabukatan su da masu raunin su wanda kuma ya tsananta ya ƙara haraji ya ƙara fitina ya rushe musu tattalin arziki ya rusa musu rayuwa ya kawo musu kunci iri daban-daban da kowace sura ce jama'a manzo Allah ya ce ya Allah ka tsananta mai wanda annabi ya mishi wannan da jama'a ya shiga wuri da kaga in ba za ka iya ba zaratin asali ka bari kawai Allah ya tsare akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda hadisi ne shahararre kusan kowa ya san su dan manzo Allah yake cewa sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu akwai wasu mutum bakwai masu siffa AA har guda bakwai wanda Allah zai saka su cikin inwarsa ranar da babu inwarsa inwarsa wadannan na farkon su da aka ambata shine wani al-imamu al-adil shugaba mafi adalci shugaba mai adalci al-imamu Izzuddin dan Abdul Salam yake cewa me yasa aka fara ambatan shugaba an ambaci saurayi mai addini an ambaci wanda aka kira shi zuwa ga zina yaki an ambaci mai kaza an ambaci mai kaza har mutum bakwai amma dukan su ba su kai falalar shugaba mai adalci yace saboda shugabanni masu adalci saboda lima likasrati ma yajri bihim ko bi aidihim min alkhair saboda yawan abin da ke gudana na alheri daga hannun su yace fa inna ahaduhum yaqulu kalimatan shugaba na kirki zai faɗi kalma kwaya ɗaya wahidatan fayarfa'u biha zulma an alfi rajul ko wata magana maka mutum ta yace zai dauke watin zalunci akan dubban mutane yanzu misali da babu ku kaddara ku kalla da wani abu da su wannan abu da ake na kidnapping na kama mutane a garkuwa da su a yanzu haka an yi garkuwa da babban malami daga cikin malaman sunna Alaran Mu'amar Suleiman muna fatan Allah ubangiji ya fitar da shi da sauran masu rauni ubangiji Allah ya tsare shi daga sharrin waɗannan azalumai tsare mu gaba daya irin wannan abin da ake jama'a wanda gwamnatocin mu sun ki komai da ya kamata su Allah ubangiji ya daura hankalin su sa abin da ya kamata su ko kun san kalma ɗaya da wani shugaba zai za ta rage wannan matsala da shugaban ƙasa ko gwamna ko wani minista ko shugaban tsaro zai fito ya ce za mu maganin su akwai wanda daga nan za su tsoro su gudu kalma ɗaya kuma ai maganin su din da gaske a fara maganin su idan ya fito yace za mu maganin masu wannan abu mu talakawa za mu ji wani aminci sai mu ji karfin gwiwa mu ci gaba da tafiye tafiye mu amma sun kasa yin wannan magana to shine ma'anar magana ku kalla da shugaban kasa yayin da yace duk wanda ya saka akwati a madadin rayuwar shi kaza akwati bai rabu ba kan ma ce kwaya dai barazana ce kawai saboda sada wannan karfin mulki nace mun hana kaza kada wanda ya kara kaza to za ta jawo alheri sabani a magana da za a kai a gari ta wa'azi jama'a ku tuba ku daina kaza ku daina kaza duk ba za a bari ba ayo in gwamnati yace duk wanda aka kara kama yana kaza shikenan ai mai kaza to duk za a bari to wannan karfin kalmar isa za su samu alheri amma ba ko su ne yake kula da haka ba Allah shi ke wannan dan yana nuni shi ma igwa ga falalar shugaba har ila yau a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi Abdullahi dan Mas'udin wanda shi ma Bukhari ya tsada shi yake cewa la hasada illa fitnatayn rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu alhikmata fa huwa yaqdi biha wa yudmiluha wannan haka yiwu a cikin riwayar Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu hasada sai ga mutum ne mutum na farko mutumin da Allah ya ba shi dukiya kuma Allah ya taimake shi akan ciye da dukiyar nan wajen goyen bayan gaskiya wajen yin alkhairi na biyu kuma mutumin da Allah ya ba shi hikima wato ilimi ko jagoranci kuma yake aiki da ilimi yana yin aiki da hikimar yana gudanar da ita Ibn Hazm a cikin sharhin shi na Fathul Bari yake cewa wannan hadisin yana nuna targhibun fi wilayatil qada'i nuna kwadaitarwa zuwa ga ansan alƙalanci liman istajma'a shurutahu ga wanda ya hada sharɗin wanda ya cika ilimi da ƙarfin zuciya da dauriyar da zai alheri to babu laifi ya ashi alƙalanci idan an bashi kaga shi ma shugabanci daga shugaba wanda ya aiki da yake aiki da alkhairin shi to wannan yana da wannan falaladin har za a yi mai hasara akan alherin da yake akai saboda abin da ke cikin wannan shugabanci na abin kaftin yadi zalim wal islahi bainan nasi wanda Ibn Hazm yake cewa dukan wannan qurbat ne ayyuka ne na alheri tara azzalimi daga zalunci da kuma ya yin sulhu tsakankanin mutane yace walizalika tawallahu al-anbiya'u wa man ba'dahum min al-khulafa'ir rashid yace daga kaga annabawa suka rike shugabanci sauran khalifofi suka rike shugabanci saboda abin da ke cikin shi na alkhairi wannan sa daga cikin hadisan da ke nuni zuwa ga falala ta shugaba wanda ya adalci kaga ashe akwai alkhairi a ciki baya ga cewa larura ne dole ana bukata kuma akwai alkhairi da ke ciki da haka ba za a ce a kiyi ba to amma a ɗayan bangaren kuma jama'a ɗan uwa masu albarka akwai hadisan da suke nuna zuwa ga hadarin shugabanci da abin da ke ciki na nauyi wanda zai sa mafi yawan mutane su karaya ba kowa zai yi daga ciki akwai hadisin Abdurrahman ibn Samura wanda za mu zo mu ji shi a cikin asalin littafin nan Ibn Taymiyyah zai kawo shi zai magana akan shi ko Allah ya kai mu wajen ba karawar shari'a ciki amma nan ba za mu tsawaita akan shari'a su ba muna ambatar su ne haka hududun ariba Abdurrahman dan Salama yake cewa Abdurrahman dan Samura yake cewa na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala li annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imara fa innaka in utitaha am mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alayha wa idha halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fakaffir an yaminika wa ati alladhi huwa khayr Bukhari ya tsada wannan hadisi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi ya ce mishi ya manzo Allah ka bani shugabanci ma sai annabi ya ce mishi ya Abdurrahman ibn Samura ya kai wani la tas'al al-imara kar ka dinga cewa a baka shugabanci a wata riwaya ya ce mishi la tatamanna yanna a riwayar wato Yunus ibn abin nan kenan Ubayd daga Al-Hasan la tatamanna yanna kar ma ka yi buri a cikin zuciyarka kaga wanda ya fi mubalaga wajen hanawa dan kana iya kai buri amma baka tambaya kana iya kasarai kamar yadda sahabbai suka yi a ranar Khaibara manzo Allah ya ce zan ba da ra'ayi wannan ta abu daga wani wanda Allah yake san shi mai yake san Allah Umar yake cewa ban taba buri shugabanci ba sai ranar to har ta buri a zuciyarka ka ji kana so kai annabi ya hana yace fa innaka in utitaha am mas'alatin idan tambaya kai aka baka zuwa kai ka sai form ka cika kai takara aka yi primary ka samu kai tuwa tuwa da za ka yi ka sai delegate har suka zabe ka
sannan ka zo kai babban zabe gaba daya duk akai abin da za a yi dai Allah ya ce kai ne za a ba ku to an baka kenan an masalata ku wukilta ilayhi ana karantawa da wukilta da kuma wukilta duk da ma'anonin su haka ce wukilta wato an baka ne take nan kamar da a ga muke cewa wala takilni ila nafsi farfata aini Allah kanka bani da kaina duk da Allah ya bashi da kanshi bane iya kanshi to sai a baka da ita wukilta ilaiha kuma za ta yi maka nauyi ka rasa yadda zaka zama cikin confusion ga abin kana ganin shi ruwa roka kafin ka je kanshi amma ka wuce ka kasa komai shine abin da ke bara da mutum shi shugabannin ana sa ran za su yi amma ina sai ga abin ya gagare su manzo Allah sai sai yake ce mishi wa in utita min ghairi mas'alati idan ko ba kai ka roka ba aka baka wa in ta'alaya sai ga Allah ya sa maka hannu a kai sai Allah ya ce ba ke ka hada ka da masu taimaka maka su ga kun yi abin arziki wa idha halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha in kai wata rantsuwa kaga abinda ka rantsi sabanin shafi alkhairi karka ce ai na riga na rantsi sai kai ka fara fakkatir an yaminika wa atil ladhi huwa khair ka aikata abin da yake shi na alkhairi da ka duk wani shugabanci da ka je ka nema ko zuga ka kai aka ce ka je ka zaba mana baka shugaban kungiyar hidimar soci na islamiyin zariya misali ko a baka wakilin abin nan shugabannin izalar zariya misali wanda zaka dinga musu delegate a ta kasa ko in dai ne ma kai da karfin sai aka baka to sai ka samu wannan matsala ko shugaban kungiyar dalibai law student association ka je kai ta fituna a ce sai an baka shugaba har da poster kamar gwamna sai ka kasa ku mai sai ka kudin yara ko da ku tai kafin shekara ta kare a ce a rike certificate ɗinka an hara ka duk wani shugabanci da ka sani ko shugaban ɗan union a tasha kar ka je ka ce kana so ka bari sai in Allah ne ya baka kawai sai kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda shi ma yana cikin littafin zamu karanta shi a gaba wanda ya bada wata kissa cewa Abu Musa ya zo da wasu mutane daga cikin mutanen garin su Ash'ariyawa suna zuwa kai suka ce ya manzo Allah ka ba mu mukani mana kuma kana tarabawa shine manzo Allah yake cewa inna la nuwalli ala amalina ahadan sa'alahu ko man sa'alahu a wata riwaya mu sa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shugabancin nan namu ba ma baiwa wanda ya roka wanda duk ya ce a bashi ba ma bashi sai wanda ba sa so sai wanda bai ce a bashi ba shi muke ba sai haka annabi bai ba su wannan ya cikin bukhari shi ma za mu zo mu kanda shi a gaba har Abu Musa yake ba da uzuri yace wallahi ya manzo Allah ni ba su sace maka wannan tambaya ba ban zo da su da sunan wannan ga hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wanda hadisi ne kowa ya san wannan hadisi in dai kana ruwa islamiya to ka san shi da Abu Dharr yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ala tasta'iruni ya manzo Allah ni ma Abu Dharr baka bani wani mukami baka tarba mukamai Abu Dharr din nan wani babban sahabi ne daga cikin masu gaskiya in mun je can gaba insha Allah za mu dai tarihi sa a takeice da manzo Allah yake cewa tsakanin sama da ƙasa ba mai gaskiya ne shi zaka in ka je kan tarihin musuluntarsa da irin gwagwarmayar da yayi da yadda manzo Allah sai sama yake san shi ko a wannan hadisi ma sai yake ce mishi inni uhibbuka ina kaunarka wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina son ka samu irin abin da kake so ka samu tsira kenan ko manzo Allah ya ce mishi manzo ya ce fa garaba biyadihi ala manki manzo Allah ya dafa ka fada shi ya ce mishi ya abagare innaka lagaif kai mutun ne mai rauni wannan mutum ba mai gaskiya wannan manzo Allah ya ce babu kamar shi jama'a sabai malamai suka dinga tunani wai wani irin rauni annabi yake yi aka ce saboda Abu Dharr kai fi daya ne ba a san shugaba wanda yake kai fi daya baya ji shawara shi ko baya ji shawara duk abin da yake kawai shikenan kuma duk abin da manzo Allah ya faɗa mishi da shi yake yi baya wani tawili to shugaba kuma ana son dole ya dinga tawili ya iya zama da fuska biyu ya iya zama da munafikan shi ya iya zama da kowa dole sai da wannan sai da jurwaye to amma shi kawai gaskiya da gaskiya ne kawai don mallan ya sai mallan Abu Dharr manzo Allah ya ce mishi karka dinka kudin maraya saboda Abu Dharr zai tarauta maraya duk abin da ya samu ranar idan ya ce fadan gidan shi ya ci ya sha to baya kwana da shi saboda annabi ya ce mishi kika sake ka kwana da komai na ajiya kafin ya kwanta bacci sai ya sadaukar da duk abin da yake ci gobe kuma ya nema kaga wannan ba zai yi shugabanci kuriya
saboda ana son shugaba ya aje wanda na goma za su samu shi sa annabi ya ci mishi innaka daga ibun ta wannan fuskar ne raunin nashi ba raunin imani ko raunin aqida ko raunin tunani ba ko raunin jiki ba yanayin sa da zai tafi tare da mutane shi sa suka dinga rigima da Muawiya Muawiya yana gwamna dole sai da aka yi tame takarda aka ce ka bar garin nan dama kuma annabi ya ce mishi zaka rayu kai kadai kuma ka mutu kai kadai kuma mu'mini su maka sallah shine kuma arraba ba ya je ya zauna bai da lafiya mata shi tace kaga irin wannan zafin kan naka ga abin da ya ja maka yanzu ka zo kai kadai ce ba ku me kake da mu kin ji kin ji abin da manzo Allah ya gaya mu to yana cikawa sai ga wasu mahaya aka ce musu ku zo ga wani yaro su waye suka ci aka ce musu sabon annabi sai aka gama a cikin sa da Ibnu Mas'ud shi kuma ga abin da dama ya ce kaza 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 su ma suka ji dadi ma'ana yanzu manzo Allah ya musu shaida imani ke suka mishi jana'iza suka rike shi to Abu Dharr saboda wannan wato abin nan kai dai ɗayan nashi shine ba zai iya zai ya kashi gaba shi manzo Allah ya ce mishi innaka da'ifun ya Abu Dharr wa innaha amanatu shugabanci kuma amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatu ranar alkiyama za ta zama taɗewa da nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya karba bisa ya cancanta ba rigin akai aka bashi ya cancanta sannan kuma wa addallazi alaihi biha kuma ya biya duk bukatun abin da ya rantse cewa zai constitutional obligations din sa da ya rantse sai ya cika su in ba haka ba duk wani labari zai ƙarya ne duk wani surutu da wani media propaganda duka ƙarya ne ba za ka yi wa mala'iku wannan wayan ba idan mu talakawa duk an mana wayo a raba hankalinmu a raba kanmu a ta mana playing wasu abin nan wasu dabarwaru a siye yan jarida a siye abin nan masu sharhi a siye malamai a kawo wasu slogan iri daban-daban ga su nan da waƙoƙi duka su ruɗa hankalin mutane duk a ce daidai ne a wanda kuke to mala'iku ba za ka musu wannan wayan ba na ba da zama mun gane wannan za ka yi mutane duk wani wayo amma ba za ka yi mala'iku wayo ba balan sana kuma Allah ma da shi a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Dharr ya Abu Dharr inni araka da'ifu wa inni uhibbuka wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi yace mishi karka yi shugabanci akan mutum biyu kuma karka rike zuciyar maraya ba ruwan kake shi saboda hadarin da ke wannan shi ma zamu zo mu shi a nan gaba akwai wasu hadisai da suka gudu da waɗannan tarin hadisai wanda suke nuna halaccin mutum ya nemi shugabanci sai malamai suka yi magana a kansu idan muka ɗauki nassin aya ta annabi Yusuf da yake cewa ij'alni ala khaza'in al-ard ku sanya ni akan zama shugaba mai kula da arzikin ƙasa kaga yanzu wannan annabin Allah ne ya nemi shugabanci kuma ana aiki da shari'a wanda suka gabaci mun ba saba mana kuma ba a samu wani abu da ya nuna cewa wannan hukuncin an goge shi dan wanda waɗannan hadisan da suke nuna zuwa ga hari da wanda akwai nasoshi da suke nuna karara an hana ne wanda kuma hari asali yana zuwa da ma'anar haramci ne kuma sai aka samu wani hadisi wanda yake iya nuna goyen baya zuwa ga wannan shine hadisin Abu Dawud wanda isnadin shi sahihi ne da Usman ibn Abil As yace aka ce yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alni imama qaumi ka sa na zama shugaba a cikin mutane na sai annabi ya ce mishi anta imamu je ka kai ne shugaban su waqtadi bi ab'atihim kai koyi da mafi raunin su wattakhid mu'adhdhan la ya'khudhu ala adhanihi ajra kuma kai riko da wato ladan wanda baya an san albashi dan Allah kawai yake kiran sa da shi banda ladani wanda yake san ko akwai matsala ke kaga yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shugabanci bayan ya nemi da aka sai malamai suka ce to akwai tafsiri asali shi ne an hana nema din amma a lokacin da wani ya san cewa shi ya cancanta kuma babu wanda ya fi shi cancanta kuma mutane da ya kamata su ayyana shi ba su tuno haka ba ko ba su nabba'anta akan haka ba babu laifi ya nuna kan shi shine irin abin da annabin Allah Yusuf ya yi an shiga cikin rudani an rasa waye wanda zai ana buƙatar agaji babu laifi ka ayyana kansa ko kuma an shiga cikin wani juyin juya hali an rasa waye da jagoranci alal misali kamar da muka faɗa an shiga mota za a je wani gari a bisa ɗabi'a direba shi ne shugaba in ana cikin tafiya direba ya samu matsala yana ta zawo misali gudawa ta kama shi kaga ba zai yi tuki ba ko ulsan shi ta tashi ko kuma dai wani abu ya hana shi ya tuke to za a ce shikenan kai ka iya mota amma kai ka nuna kanka saboda wai tawali ka a ce ka nemi shugabanci in ba ruwa na ba zan ce na iya ba sai ka fito ka nuna ka iya to da lokacin ana bukatar shugabanci in ba haka ba sai a kama ku yankin nafa su kama ku a dashi zaki sai ka fito ka ja mota a karasa ko ba ka da lashi sai ka data kamar na Khalid ibn al-Walid ko zaka je yaki an kashe kumula na daya an kashe na biyu an kashe na uku a bukuta sai Annabi ya ba da labari yake cewa Allah Allah ya ba wani shahada Allah ya ba wani shahada Allah ya ba wani shahada su Ja'far da su Abdullahi dan Rawaha da ainihin wato abin nan Zaid ko sai ya ce sai kuma Khalid ibn al-Walid ya dauki shugabanci da kanshi ba a sa shi ba yace ya Allah ubangiji ka bashi nasara innahu sayfun min sufika kaga yanzu nan Khalid da ya tsaya yana tanawa sai a kashe duka musulmai da suke wajen amma da aka yi karba kuma yayi abin da har yanzu a tarihi ana jinjina mushi to a irin nan inda aka shiga cikin wata daga to babu laifi idan mutum ya ba da kanshi a shugabanci sannan kuma inda ya zama babu alhirs babu kwadayi ba yana kwadayin roman bane yana ganin me da ya jagoranci liman ne ana sallah sai aka yasa matsala dole wani ya shiga ya karasa to idan din nan gaban suna jin tsoron su shiga ya ba aikin sai dai kowa ya tashi kaga irin wannan wuraren sune babu laifi mutum ya nuna kanshi da haka aslu an hana idan babu wani dalili amma ya halasta idan akwai wani dalili da yake maslahar al'umma sai ka fito kai to har a wannan takara ta siyasa idan wannan maslaha ce ta kawo mutum babu laifi kuma idan mutum da gaske ne maslaha ne Allah ya sani ya alamu khairatan ayin wa tuhmi sudur idan ko mutum yayi kabarin ne yace wallahi ni ba dan shugabanci na fito ba saboda al'umma ne ina ganin ya kamata ai musu kaza amma a cikin zuciyarsa ba haka bane nan ma Allah ya sani haka ba zai wa Allah waye ba ko da mu ya mana waye mu talakawa za mu ci gaba da hayaniya ko mu jefa mu shura mu ta murna da sauransu jama'a wannan a take cike nan kwarai dangane da ainihin wato tabi'atu sultan nauyin da ke kan shugabanci da haka sai ka sani ka san nauyin da ke kai shin za ka iya ɗaukan wannan nauyi ko ko ba za ka iya ɗaukan shi ba idan ba za ka iya ba to gara ka koma gefe ka yi ta yin abin da zai cece ka a gaban Allah ka zama irin na Abu Dharr da kanka shugabanci a tsakanin kowa idan kuma har ka san za ka iya to ga fili ga gare ki Allah ya samu dace lokaci ya ja za mu saurara na ƙara bayan uwa hakuri ba mu so mukaddima ta yi tsawo ba amma kuma gashi a bisa yanayinta tana yin tsawo da haka yanzu za mu dakata a nan Allah ya kai mu darasi na gaba abinda za mu shi ne za mu zo da Sahihul Bukhari mu karanta wasu hadisai waɗanda suke magana a kan wato babu ma yukrahu min al-hirsi fil imara a cikin juz'i na 13 na Fathul Bari idan kuma matanin Bukhari kake da shi shine mujalladi na 4 na ƙarshe sai ka nemi kitabul ahkam ya bambanta daga wani bugu zuwa wani ba za a yi sanin nan ba shafin ba daga nan kuma insha Allah za mu magana akan waɗancan gaɓoɓi da suka saura a gwargwadon hali insha Allah za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.